إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تيجا بدا كراتمنا مصدره الحديث أولا مكرنتات ابن تيمية أولا رانا تاء الحميس وشتيدي دا رانا إن شاء الله ga watan 5 hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 17 ga watan 1 2019 miladiya wanda muna karatu ne cikin littafin manzumatul baiquniya wallafar shehun malami amru ko kuma taha wanda wuce an yi sabani akan sunansa bin muhammad bin futuh al baiquni al dimashqi al shafi'i wanda darasin karshe kafin mu tayi hutun makaranta mun tsaya kan baiti na 6 yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi baiti na 7 daga farko bari mu maimaita baitittukan tun daga farko mala yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wa zimin aqsamil hadisi idda وكل واحد أتى وحده أول حس صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في دبته ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كسر wannan shine na karshe ko wanda muka tsaya daga kansa kenan yau da izinin Allah ta'ala zamu tashi baiti na 7 wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u to wannan baiti mun riga mun karanta shi a yanzu kuma mun maimaita shi mun je inda ake karanta shi yanzu abin da ya rige mana sharhi game da wannan baiti da mala yace wa ma udifa lin nabil marfu'u وما لتابعين هو المقطوع yace abin da aka raba shi zuwa ga annabi ya zama hadisi marfu'i idan muka lura wajen karatu aka ce wa ma udifa lin nabil marfu'u ba a ce wa ma udifa lin nabiyil marfu'u ba saboda kalmar al marfu'u din khabar ce ta mubtada ko dai ta zama khabar ko kuma ta zama mubtada ne muakhar وما ان تزمو ايتچه خبر دنسا مقدم وخبر مقدم كينان المرفوع كوري يزمو خبر ني فغا بزي يزمو صفه تا النبي با اما اندا منچه وما اضيف للنبي المرفوع وما اضيف للنبي تو كغا ساي معانن تا چانزا داكا بزاي انفاني دا ونن يا ان تا النبي با اذا منچه وما اضيف للنبي المرفوع المرفوع خبر ني ko kuma mubtada ne muakhar wa ma din nan da aka fara da ita ta zama khabar ne muqaddam ma'ana duk abin da aka raba shi zuwa ga annabi to ya zama hadisi marfu'i shi kuma abin da aka raba shi zuwa ga tabi'i shi kuma ya zama hadisi maqtu'i shine fassarar wannan baiti to anan mawallafin littafin ya ambata mana nau'uka guda biyu daga cikin nau'ukan hadisi wanda sune alhadisul marfu' da kuma almaqtu' wanda sune kaso na hudu da kuma na biyar cikin abin da ya ambata a wannan manzuma tashi tunda a baya mun ambaci kaso uku daga cikin nau'ukan hadisai ai yace zai kawo da kididdigaggun hadisai wazimin aqsamil hadisi idda zai kawo mana wasu kididdigaggun hadisai wa kullu wahidin ata wa hadda to farko sai ce awwalu hasahihu ko sannan can gaba aka ce wal hasanul ma'ruf turqan sana aka wo gaba aka ce wa kullu ma ar-rutbatul husni qasr wa huwa ad-da'ifu kaga uku kenan mun samu sahihi mun samu hasan mun samu da'ifi an gane to wannan shine na hudu da na biyar na hudun shine marfu'i na biyar din shine me maqtu'i to abinda malamai suke cewa malaman hadisi suka ce shi hadisi in aka lura da wanda aka jingina shi zuwa gare shi akan kasa shi gida uku kaso na farko marfu'i kaso na biyu mauqufi wanda nan malam bai ambace shi ba mauqufi wanda shine wanda aka jingina shi zuwa ga sahabi sannan kaso na uku shine maqtu'i al-maqtu' wanda aka jingina shi zuwa ga tabi'i wanda malam ya kawo shi anan dan haka wannan ibarar takan canza da canzawar tikewar inda hadisin ya tike idan hadisin ya tike zuwa ga manzon Allah ya kasance duk hadisin da ya kasance ya tike zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama hadisi marfu'i suka ce famantaha sanaduhu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-marfu' duk hadisin da sanadin sa ya tike zuwa ga Annabi to ya zama marfu'i amma wa mantaha ila as-sahabiyyi fa huwa al-mawquf hadisin da sanadin sa ya tike zuwa ga sahabi ya zama me mawqufi wa mantaha ila man ba'dihi wanda ya tike zuwa ga wanda suka biyo bayan sahabbai kamar tabi'ai da wanda suke kasa da su shi kuma shine al-maqtu ya zama hadisi maqtu amma mu sani hadisi maqtu ba kuma shine munqati ba akwai al-maqtu akwai al-munqati in mun yi gaba zamu ga hadisi munqati wanda malai yake cewa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati al-awsali dan hadisi munqati hukuncin sa da ba amma maqtu shine hadisin da ya tsaya daga kan tabi'i da wanda yake kasa da shi to hadisi marfu'i kamar da muka faɗa shine wanda aka raba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ana raba wa annabi abubuwa ne guda uku ta fuskar hadisi ko dai magana ko aiki ko tabbatarwar sa abinda manzo Allah ya faɗa ya zama hadisi abinda ya aikata ya zama me hadisi abinda ya ga wani yana yi bai hana shi ba ya tabbatar da shi akai shi ma ya zama me ya zama hadisi wannan duka ana kiran su marfu hadisi ne marfu'i misalin hadisin da manzo Allah ya aikata ya faɗa da bakin sa faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kaga wannan marfu'in ne min al-qawli marfu'i ne amma na faɗa da baki abinda manzo Allah ya faɗa na hadisi hadisin kuma bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul wahyi babu kaifu bada'il wahyi shi ma muslim ya fitar da shi a cikin kitabul imara babu innamal a'malu binniyya da haka wannan ya kasance marfu'un ne min al-qawl to akwai kuma misalin aikin manzon Allah abinda manzon Allah ya aikata sahabbai su nakalto mana a matsayin hadisi marfu'i kamar abinda sahabbai suke cewa tawadda annabiyyu sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khuffaihi annabi yayi arwalla sai yayi shafa akan kuffin sa guda biyu sai yayi shafa akan kuffin sa kaga nan ba ce musu yayi ku in kun yi arwalla ku yi shafa akan kuffi ba ba haka yace musu ba inma dai yayi a gaban su sun gani sai ya zama me sunna ce sai ya zama kuma hadisi ne marfu'un min al-fi'l hadisin marfu'i ne daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah ne shi muka samu a matsayin hadisi kaga sai mu yi aiki da shi misalin tabbatarwa manzon Allah kuwa wanda ita ma muka ce hadisi ce ita ma da manzon Allah ya ce ma wata baiwa ce ake so za a yanta ta to sai yake son a gane musulma ce ko ba musulma bace to sai manzon Allah yake son ya jarraba ta sai ya ce mata aina Allah ina Allah yake kala tace fis sama Allah yana sama sai manzon Allah ya ce a yanta ta domin ita mu'mina ce an gane anan sai ya tabbatar da ita akan abin da ta faɗa da tace Allah yana sama bai ce mata a'a ba ba gane sai ya tabbatar da ita akai to wannan ita ake kira sunna taqririyya hadisin ya zama marfu'un min at-taqrir ya zama marfu'i daga taqririn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma abinda aka aikata a lokacin manzon Allah ko aka faɗa a lokacin manzon Allah shin ana iya ce masa marfu'i to anan abinda malamai suka ce idan har manzon Allah ya san da shi idan har manzon Allah ya san da shi a lokacin da aka aikata manzon Allah ya sani ko ya gani ko an gaya masa amma kuma sai ya kyale bai magana ba sai ya kyale bai magana ba to a wannan halin hadisin shi ma ya zama marfu'i tunda ya zama kamar takariri kenan in takarda zaka bude bude da sauri ba ku kaga kake motsi hankali na zai abun ga idan manzo Allah ya san da shi ya san da hadisin an yi a zamanin sa ba shi yayi ba wani ne yayi amma kuma sai ya gani ko kuma aka bashi labari sai ya kyale bai ce komai ba shi ma ya zama hadisi mai marfu'i amma idan manzo Allah bai san da shi ba manzo Allah bai sani ba an yi amma bai ji ba kuma bai gani ba to wannan ba a ce masa hadisi marfu'i amma kuma yana zama hujja a musulunci ana aiki da shi dalilin da yasa za a yi aiki da shi saboda tabbatarwar da Allah ya yi masa kamar Allah ya tabbatar da shi bai hana ba domin lokacin wahayi yana sauka inda abin ba daidai bane sai Allah ya saukar da wahayi ko ta alqur'ani ko ta hanyar sunnar annabi a ce wani abu kaza da mutane suke yi ba daidai bane domin sahabban manzon Allah Allah kara yarda Allah ya kara yarda a gare su suna yin hujja da irin wannan takariri tabbatarwa ta ubangiji a gare su a duk lokacin da suka aikata wani aiki suka ga ba a yi musu inkari ba a shari'ance to suna daukan sa a matsayin cewa daidai ne kamar da Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu yake cewa kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalu kuma alhali qur'ani yana sauka azalu shine in kana da baiwarka haka to da suna mallakar bayi kuma baiwarka in kana so kana iya saduwa da ita to baka san ta dauki ciki kuma dan ta dauki ciki za ta iya daukar wani hukunci daban ko ta zama ummul walad ko wani abu irin wannan to ba sa san bayin tunda ita baiwa in kana so sai ka je ka kai ta kasuwa ka saida duk lokacin da kaga dama to shi yasa ba sa san bayin su dauki ciki to idan mutun yazo fitar da maniyin baya fitar da maniyin a cikin mahaifar baiwarsa sai ya fitar da maniyin gefe dan kar ta dauke ciki wannan shi ake kira al-azalu da larabci to yace muna yin wannan kuma alqur'ani yana sauka ba a hana mu ba kabar suna cewa inda wannan haramun ne da Allah ya saukar da wahayi da alqur'ani ko ta hanyar sunnar manzon Allah a haramta shi an fahimta amma da Allah ya Allah bai saukar da wahayi na haram cewa haramun bane kuma annabi bai faɗa ba a hadisi wannan ya nuna cewa azalu menene ya halatta wannan shine kaga wannan sahabbai da suke yin hujja da wannan yace kunna na'zil wal qur'anu yanzil wannan hadisi na Jabir hadisi da ingantacce Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun nikah babul azal babul azli Muslim ma ya fitar da shi a cikin kitabun nikah babu hukumul azli duk hadisi ne ingantacce sannan kuma suka yi hujja da ayar alqur'ani wanda tazo a cikin suratul nisa'i aya ta 108 Allah yace yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawl suna boye wa mutane aikin su amma ba sa iya boye wa Allah domin shi Allah yana tare da su a lokacin da suke kwana dare game da abinda bai yadda da shi ba na magana suke fadar abubuwan da Allah bai yadda da shi ba suna kwana dare suna kukkulla suna fadar abubuwan da Allah bai yadda da su ba bai yadda da shi ba to Allah yana tare da su to wa'annan da suka kwana dare suna fadar abinda Allah bai yadda da shi ba na magana kaga sun boye wa mutane sahabbai ba su gani ba annabi bai gani ba da haka mutane ba su san ko sun yi ba amma sai Allah ya saukar da aya yana yi musu inkari wannan ya nuna Allah bai yadda da aikin nasu ba inda Allah ya yadda da aikin ba zai sauka zai kyale su amma tunda har Allah ya saukar da aya yayi musu inkari wannan ya nuna mai aikin da suke yi ba daidai bane su kuma wadancan da suka yi a bakaza sai Allah bai saukar da aya yayi musu inkari ba a hadisi annabi bai hana ba ya nuna mai wannan shi ma mai tabbatarwa ce daga Allah Allah ya riga ya tabbatar da abu ko da annabi bai sani ba ai Allah ya sani da sai Allah ya saukar da hukunci cewa haramun ne kasancewar hakan bata faru ba to sai a ce wannan hadisin hujja ne wannan aikin nasu hujja ne amma kuma ba a ce masa hadisi marfu'i kun gane haka wannan ya nuna cewa abinda duk aka aikata a lokacin manzon Allah Allah bai yi wa mutane inkari akan sa ba to ya zama hujja sai dai ba za mu kira shi da suna hadisi marfu'i ba me yasa domin bai inganta ba zai inganta a jingina shi zuwa ga annabi ba tunda annabi bai ma san an yi ba wata kila inda ya san an yi to ko dai ya tabbatar ko ya hana eh ya tabbatar ya zama marfu'i an gane ya zama marfu'i ya zama hadisi ne marfu'un marfu'i na ta hanyar takariri in kuma ya hana shikenan kuma ya zama haramun a shari'a. To amma kasancewar bai sani ba kuma shari'a bata zo ta hana ba, to sai mu yi aiki da shi a shari'a, amma ba za mu ce masa hadisi marfu'i ba, domin shi hadisi marfu'i an kira shi da suna marfu'i saboda daukakuwar martabarsa zuwa ga annabi, domin sanadinsa yana tikewa zuwa ga annabi, wannan kuma shi ne mafi daukakar sanadi, shi ne mafi daukakar. Da zaran hadisi ya tike zuwa ga annabi, to an kai shajaratul muntaha, to shi yasa ake kiransa marfu'i, hadisi marfu'i kenan, wanda sanadinsa ya daukaka har zuwa ga annabi. Amma akwai hadisin da ake rabawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi kuma malaman hadisi suna kiransa hadisi kudusi, ko a ce masa alhadisul kudusi, ko a ce masa alhadisul ilahi, ko a ce masa alhadisul rabbani. Me yasa? Saboda ya tike zuwa ga Allah ubangijin halittu. Amma marfu'i shine wanda ya tike zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, amma wanda ya tike zuwa ga Allah sai ana ce masa kudusi, ko hadisul ilahi, ko hadisul rabbani. An fahimta? To wannan shine hadisi marfu'i. Sai malam yace wa mali tabi'in huwa al-maqtu'. Can farko ai muna magana ne akan wa ma udifa lin-nabil marfu'. To wannan shine hadisi marfu'i. Sai yace wa mali tabi'in huwa al-maqtu'. Shi kuma abinda aka jingina shi zuwa ga tabi'i shine hadisi maqtu'i. To muka ce wannan shine kaso na hadisi na biyar ko? Amma idan muka kara da mauqufi wanda ya tsaya daga kan sahabi, sannan muka kara da kudusi, sun zama nawa kenan? Bakwai. Sun zama bakwai. To amma idan muka tsaya akan jerin hadisan da shi malam yake kawo mana anan, shine na biyar kenan. Al-maqtu'u shine ma udifa ila tabi'i, abinda aka jingina shi zuwa ga tabi'i da wanda suka biyo bayan su. Haka malaman hadisi suka kira shi da suna, suka kira shi hadisi maqtu'i, duk da akwai wasu malamai da suke ganin bai kamata a sa shi cikin jerin hadisai ba. Hadisi maqtu'i bai kamata ma a kira shi da suna hadisi ba. Kamar Imam Zarkashi a cikin littafinsa An-Nukatu ala Muqaddamati Ibn Salah, ya yi wannan magana. Yake cewa wa idkhalul maqtu'i fi anwa'il hadisi fihi tasamuhun kabir. Yace shigar da hadisi maqtu'i cikin jerin hadisai ko cikin nau'ukan hadisai, to akwai sakaci da yawa a tsana. Dan haka shi yana ganin bai kamata ma a sashi ba, amma kaga nan malaman hadisi sun sashi. To me yasa aka kira shi da suna maqtu'i? Suka ce saboda li'annahu munqati'un fi rutbati 'anil marfu' wa 'anil mauquf. Saboda darajarsa ta sauko daga hadisi marfu'i ta kuma sauko daga hadisi mauqufi. A gane bai zama marfu'i ba wanda aka jingina wa annabi, bai zama mauqufi ba wanda aka jingina wa sahabbai ko wani sahabi, sai ya zama me? Maqtu'i. Shi yasa ake kiransa da suna maqtu'. Kamar malaman hadisi sun nakalto hadisi daga Hasan al-Basri, a ce qala Hasan al-Basri, ko an gane, ko a ce qala Malik ibn Anas. To wannan sai a ce mai asarun maqtu', sunansa kenan. Haza asarun maqtu', yasa suna ganin bai ma kamata a ce haza hadisun maqtu' ba, sai dai a ce haza asarun maqtu'. Amma abinda aka raba shi zuwa ga sahabi, shi kuma za mu kasa shi gida biyu. Malaman hadisi sun kasa shi gida biyu. Na farko akwai ma sabata lahu hukmur raf'i, abinda aka tabbatar masa da hukuncin hadisi marfu'i. Maganan sahabi ce, amma sai a bashi hukuncin marfu'i, suna kiransa al-marfu'u hukman. Sannan akwai ma lam yusbit lahu hukmul raf'i, wanda ba a tabbatar masa da hukuncin raf'i ba, shi kuma suna kiransa hadisi mauqufi, kamar da muka ambata. To kaga hadisin maganan sahabi ce, ba maganan annabi ba. Amma akwai wanda akan jingina wa annabi shi, ke zama kamar annabi ne ya faɗa, gashi mauqufi amma lahu hukmur raf'i, yana da hukuncin hadisi wanda yake marfu'i, sai a kira shi al-marfu'u hukman. To dabit kin da malaman hadisi suka bashi, in kana son ka gane shi, suka ce huwa allazi laysa lil-ijtihadi war ra'yi fihi majalun, shine hadisin da ijtihadi baya shiga. Sahabi ya faɗi wata magana da bai wa a ce ta hanyar ijtihadi ne ya faɗe ta, ko ta hanyar ra'ayi, dole ne abin ya zamo ya samo shi ne daga shari'a. Amma kuma sai ya faɗe shi bai ce annabi bane ya ce, to nan sai a ce masa marfu'u hukman. Misalin sa, idan sahabi ya bayar da labarin tashin alkiyama, bai ce annabi bane ya ce, amma sai ya ta bada labarin alkiyama, a ranar alkiyama abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, ko kuma ya bada labarin wani abu na gaibi, sahabi ya bada labarin wani abu na gaibi, to sai mu ce haza marfu'un hukman, wannan marfu'i ne a hukuncin sa. Me yasa? Li'annahu laysa lil ijtihadi fihi majalun, domin ba fage bane na ijtihadi. Haka da sahabi zai aikata wata ibada wadda sunna bata zo da ita ba, ita ma sai mu ce marfu'un ne hukman. Malamai suna misali akan wannan game da abin da Ali ibn Abi Talib ya aikata lokacin da yazo sallar kusufi. Rana ta yi kusufi, yazo zai yi wa mutane sallah, to sai yayi raka'a uku. Kasan sallar kusufi raka'a biyu ne ake, raka'a biyu, amma a kowace raka'a daya wajen ruku'i sai ayi ruku'i, a dago ayi karatu, kuma a sake koma ruku'i. To shi Ali da yazo sai yayi ruku'i uku, kamar da zo a cikin Al-Mughni juz'i na uku shafi na 328 da kuma Al-Fathu juz'i na biyu shafi na 532, cewa Ali yayi sallar kusufi yayi ruku'i uku a cikin raka'a guda, tare da cewa abinda aka ya tabbata a sunna shine ruku'i biyu kawai. Shi da abinda ya tabbata a sunna, shi da abinda riwayar Bukhari ta tabbatar a cikin kitabu salatul kusufi, babu khutbatul imami fil kusufi, da kuma abinda Muslim ya tabbatar a cikin sahihin sa, kitabu salatul kusufi, babu zikiri azabil qabri fi salatul kusufi. Duka gaba ɗayan su ruku'i biyu suka tabbatar, amma nan an tabbatar cewa Aliyu an samu asar daga Ali ibn Abi Talib yayi uku. To sai malamai suka ce haza la majala lir ra'yi fihi, anan ra'ayi baya shiga, ba wuri bane da ra'ayi yake shiga, kuma ba wuri bane wanda ya kamata a ce Aliyu ijtihadi yayi. Me yasa? Suka ce li anna adadar raka'ati amrun tawqifi, domin adadin rako'i a cikin ibada al'amari ne tawqifi, shari'a ce take zuwa dan anan mutum ba zai shiga ba, dan al-asalu fil ibadati at-tawaqquf, asali a cikin ibada dole zaka yi tawqufi, ba zaka yi ba sai an saka, a gane. Dan haka duk wani abin da mutum zai yi na ibada yahtaju ila dalilin min al-kitabi aw as-sunnah, yana buƙatar dalili a Qur'ani ko sunna. Suka ce ba dan Ali ibn Abi Talib yana da wani ilimi ba a shari'ance game da halaccin yin haka, to da ba zai yi ba. Dan haka duk da bai ce mana annabi ne yayi ba, ko annabi ne yace, so sai mu dauke shi a matsayin mawqufi ne, amma marfu'un hukman, hukuncinsa hukunci hadisi marfu'i. Me yasa? Li annahu la majala lil ijtihadi fi, domin ba fage bane na ijtihadi. To haka idan sahabi yace minas sunnati kaza, minas sunnati aba kaza, yana daga cikin sunna, in sahabi ya faɗi haka, shi ma suna cewa marfu'in ne hukman, domin shi sahabi baya cewa aba kaza sunna ne sai idan yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar abinda Abdullahi da Abbas ya faɗa a lokacin da yazo zai yi wa mutane sallar jana'iza, to sai ya karanta Fatiha a bayyane, da ya kare karatun sai ya ce wa almajiransa li ta'lamu annaha sunna, ko kuma li ya'lamu annaha sunna, nayi hakan ne dan ku san cewa wannan sunna ce. Me yake nufi da sunna nan? Sunnar annabi, an gane. Hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jana'izi, babu qira'atul Fatiha, yace nayi hakan ne dan kusan sunna ce. Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda, shi ma yake cewa minas sunnati idza tazawwaja al-bikra an as-sayyibi aqama indaha sab'an, yana daga cikin sunnar annabi, ko yana daga cikin sunna, idan mutun ya auri budurwa zai hada da bazawara matar shi ta dawar da ta gida, ya auri budurwa to sai ya zauna a wajenta kwana bakwai, wannan sai yace minas sunnati, yana daga cikin sunna. Hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun nikah, babu idza tazawwaja al-bikra an as-sayyib, muslim ma ya kawo shi a cikin kitabur rida', babu qadri ma tastahiquhu al-bikr. Dan haka da yace minas sunna, ko kuma minas sunnati idza tazawwaja al-bikra an as-sayyib aqama indaha sab'an, yana nufin sunnar annabi. To misalin ire-iren wa'annan duka ana kiran su al-marfu'u hukman, domin sahabi baya raba sunna sai zuwa ga annabi, inda har kaji sahabi ya ce kaza sunna ne, yana nufin sunnar annabi. Ko kuma sahabi ya ce mun aikata kaza a zamanin manzon Allah, kamar yanda Nana Asma'u take cewa naharna fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam farsan fil madinati wa akalnahu, a lokacin annabi mun taba yanka doki a cikin garin Madina muka ci naman sa, tace a lokacin annabi, shi ma wannan marfu'i ne hukman. Ko kuma mai ruwayar hadisi ya ce an abi hurairata, ko an wani sahabi dai yace an wane, ina misali da Abi Huraira, ce an Abi Hurairata ruwayatan, wannan hadisi daga Abu Huraira, shi Abu Huraira yace ruwayatan, to in sahabi yace ruwayatan yana nufin daga annabi, ko kuma tabi'i yace ya nakalto daga wani sahabi yace an fulanun yarfa'uhu, misali yace an Abi Hurairata yarfa'uhu, ko an Abi Hurairata rafa'ahu, daga Abu Huraira kuma ya rafa'a hadisin zuwa ga annabi. To koda bai kira sunan annabi ba, sai a ce wannan marfu'i ne hukman, an gane. Haka kuma da wani daga cikin sahabbai zai sifata mana wuta ko aljanna, yace cikin aljanna akwai ni'ima kaza kaza, ko cikin wuta akwai azaba kaza kaza, shi ma dai sai mu ce marfu'in ne hukman. Sai dai anan fa malamai suna sanya wani sharadi, suna sanya sharadi ya kasance sahabin ba a san shi da nakalto magana daga bani Isra'il ba. Idan sahabin yana nakalto abubuwa daga bani Isra'il, to idan ya faɗi abubuwa irin wannan ba a ce masa, ba a ce masa marfu'i hukman, domin mai yiwa ya samo shi ne daga bani Isra'il, samo labarin alkiyama ko labarin aljanna ko wani abu dai daga bani Isra'il. To kaga ana gudun kar a jingina shi zuwa ga annabi kuma ya zama matsala. To irin wannan sahabban suna nan da yawa, akwai irin su Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu, a lokacin da aka yi yakin Tabuka, aka yi yakin Yarmouk, aka yi ghazwat Yarmouk, to ya kwaso littafai da yawa wanda Rumawa suka gudu suka bari, ya kwaso littafai da yawa nasu su bani Isra'il, wanda yana yau ruwaya daga irin wannan littafan. Saboda a shari'a an yi rangwame, manzala da cewa haddisu an bani Isra'ila la haraj, ku yi ruwaya daga bani Isra'ila babu laifi, amma in bata saba wa Qur'ani da Sunna ba, an gane, in bata saba wa Qur'ani da Sunna ba. To yana tattaro ire-iren wa'annan. To duk sahabin da aka san shi yana nakalto ruwaya daga bani Isra'il, to maganansa ba ta zama marfu'an hukman, ba a bata wannan hukunci na rafi, don gudun kar a rafa'ata kuma ya zama daga bani Isra'ila ne ya nakalto ta. To wannan kaso na farko kenan, maganan sahabi, amma kuma sai mu bata hukuncin marfu. To magana ta biyu kuma, maganan sahabi amma ba za mu bata hukuncin marfu'i ba, saboda babu wata karina da ta nuna haka. Maganar abinda dai karina take nuna maganar ta sahabinci, to wannan ita ake kiranta al-mawqufu, shine hadisi mawqufi, wanda malam bai kawo shi a cikin wannan baiti ba, amma zai kawo shi gaba insha Allah, a gaba zai kawo shi. To duk abinda aka raba shi zuwa ga sahabi, ba a tabbatar masa da hukunci na marfu'i ba zuwa ga annabi, to shin zai iya zama hujja a musulunci? Maganan sahabi, abinda malamai suke kira qaulus sahabi, shin maganan sahabi tana iya zama hujja? To malamai sun yi sabani akan wannan. Daga cikin malamai akwai wanda suke cewa maganan sahabi tana zama hujja, amma da sharadi kada ta saba wa nassi, kuma kada ya saba ba ta saba ma maganar wani sahabi na daban. Idan maganan sahabi ta saba wa nassin Alkur'ani ko Sunna, to sai mu dauki nassi mu bar maganan sahabi, an gane. Idan maganan sahabi kuma ta saba ma wani sahabi dan uwansa, to sai mu riki abin da ya fi rinjayi, da maganan wannan sahabin da ta wannan wa ta fi rinjayi, to sai mu dauki al-arjah. Amma idan maganan sahabi ta zo bata saba wa nasi ba, sannan kuma bata saba wa maganar wani sahabi dan uwansa ba, suka ce tana iya zama hujja. Wannan kaso na farko kenan. Kaso na biyu na malamai suka ce maganan sahabi ba ta zama hujja, domin shi sahabi mutum ne, dan adam ne, kenan yana yin ijtihadi, kuma in yayi ijtihadi zai iya kuskurewa, kuma zai iya dacewa. To babu ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka idan muka dauki maganar sa a matsayin hujja, to ta aiwa ijtihadi ne kuma ya kuskure, to ya zamu yi da wannan kuskuren? Dan haka koda sahabi ne ya magana, ba za mu dauke ta kai tsaye ta zama hujja ba, dole sai mun auna ta akan dalilai na shari'a, wanda zai tabbatar mana da cewa mu yi aiki da ita ko mu bar ta. Wannan kaso na biyu kenan. Akwai kaso na uku wanda suka ce maganan sahabi ba ta zama hujja in dai ba sahabi guda biyu ba kadai, sahabi biyu su ne Abubakar da Umar. Suka ce hujjar su fadin manzo Allah da yace iqtadu bil lazaini min ba'di Abubakar wa Umar, ku yi koyi da sahabban nan guda biyu da za su biyo bayan Abubakar da Umar. Hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi, Tirmizi ma ya kawo shi a cikin Kitabul Manaqib, babu hadisi Huzaifa, Ibn Majah ma ya kawo shi a cikin Al-Muqaddima. Sannan ga wani hadisi da annabi yake cewa in yuti'u Abubakar wa Umar yurshidu, in har suka yi da'a ga Abubakar da Umar za su shiryu. Hadisin Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Masajid, babu qada'is salatil fa'ita, babu qada'is salatil fa'ita, qada'is salatil fa'ita. To sai suka ce to wa'annan hadisan suna nuna ya halatta
ko in ce maganar Abubakar da Umar tana zama hujja, amma sauran sahabbai wanda ba su ba maganar sa ba ta zama hujja. An fahimta? Kaga haka malamai suka faɗa. To malamai da suka zo suka tattara waɗannan bayanan gaba daya suka ce abinda zai fi zama zahiri, maganar sahabi tana iya zama hujja amma in yana daga cikin fuqaha ussahaba, in yana daga cikin mayyan sahabbai masu fiqhu daga cikin sahabbai. Me yasa suka sa wannan sharadin? Suka ce domin akwai sahabban da suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su baro garuruwan su, su zo su musulunta, sai su yi kwana biyu ko sati ɗaya ko sati biyu suna koyan ibada a wajen manzon Allah, sai su koma ƙauyen su. Kaga wannan ba malamai bane a cikin sahabbai ne, amma ba malaman sahabbai bane. To idan aka ce duk maganar sahabi ta zama hujja, kaga su ya za a yi maganar su, ya za a yi maganar su ta zama hujja? An fahimta? Tunda basu yi karatu, basu kwankwadi ilimi a gaban manzon Allah ba. Akwai wanda kawai su wataƙila rana ɗaya ne kawai suka ga annabi a hajjatul wada, kawai suka haɗu da shi a hajjatul wada, wani ma hango shi ya gashi can, daga nan ya zama sahabi. To kuma ya za a yi magana ta iya zama hujja irin wannan, inda ba ya zo ya koyi ilimin a wajen sahabbai ƴan uwansa ba? Da haka ba za a yi itlaki ba a ce kai tsaye maganar sahabi hujja ce. Suka ce amma in yana daga cikin fuqaha ussahaba, to wannan maganar sa tana iya zama mai, tana iya zama hujja. Maganar sa tana iya zama hujja. To wannan magana ta iya ita ce ta fi zama tsakatsakiya, wanda yana cikin fuqaha ussahaba, sannan yayi magana ta zama bata saba wa nassin alqur'ani ko sunna ba, sannan ta zama bata saba wa sahabi dan uwansa ba. Dan in ta saba ma sahabi dan uwansa, sai an duba wacce tafi karfi cikin biyu, wanne yafi rinjayi cikin biyu, wannan tana iya zama hujja in yana daga cikin fuqaha ussahaba. To wannan ita ce magana, ita ce tafi zama tsakatsakiya, kuma ita ce tafi rinjayi. To amma misali idan tabi'i yace mina sunnati kaza, tabi'i idan yace mina sunnati kaza, shin shi ma zamu iya bashi hukuncin hadisi marfu'i? Nan ma malamai sun yi sabani. Wasu daga cikin malamai suka ce idan tabi'i yace mina sunnati kaza, to wannan hadisin mawqufi ne kawai, ba marfu'i bane. Yana nufin sunnar sahabban manzon Allah, domin shi tabi'i bai yi zamani da annabi ba, da haka bai iya jingina magana zuwa ga annabi kai tsaye. Amma idan yace mina sunnati, to ta aiwa yana nufin sunnar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. In yana nufin sunnar sahabbai, to ya zama hadisi mawqufi kawai, abin ba marfu'i ba, idan sahabi yace mina sunnati kaza. Wasu malamai kuma suka ce a'a, idan sahabi yace, idan tabi'i yace mina sunnati, shi ma dai marfu'i ne, amma mursalun ne muqati', ya zama mursal muqati', saboda hadisi mursal shine wanda aka share sahabi. Tabi'i yayi irsalin hadisin kawai, yace annabi ya ce, ya share sahabi, tunda an san bai zamani da annabi ba, kenan dole akwai sahabin da ya gaya masa, ko wani tabi'i dan uwansa, ko wani abu irin wannan. To kawai sai yayi irsalin hadisin, yace annabi ya ce kaza, kuma shi tabi'i ne. To wannan ana lissafa shi cikin jerin hadisai da'ifai, hadisai masu rauni. An gane? Amma yana yiwuwa idan tabi'i yace mina sunnati, sai mu ce eh, yana nufin sunnar manzon Allah. Haka wasu malamai suka ce ta aiwa ya kunu muraduhu bis sunnati indahu hiya sunnatin nabi, abinda yake nufi da sunna yana nufin sunnar annabi. Amma idan har tabi'i yace wa abu kaza sunna, kuma yana nufin sunnar annabi, to wannan hadisin ya zama mursalun, kuma ya zama da'ifi. Me yasa? Saboda adamu ittisalis sanad. A baya kuma a wajen hadisi sahihi mun sa sharadin ittisalis sanad, awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu, dole sai idan isnadin sa ya sadu da juna, kuma anan an samu inqita'us sanad, da haka hadisin ya shiga cikin da'ifai. Amma idan ya kasance mawqufi ne, ya ce mina sunnati, amma yana nufin maganar sahabbai, in haka yake nufi, to mun riga mun faɗi hukunci akan maganar sahabi, ko maganar sahabi tana zama hujja in ta cika sharuɗa guda nawa? Guda uku. Na farko, ya zama cikin fuqaha ussahaba, wato malaman fiqhu, masu fiqhu wanda suka zauna gaban manzon Allah suka kwankwadi ilimi, irin su Abdullahi da Abbas, wanda su galibin karatun su ma ba a hannun manzon Allah suke ba, a hannun sahabbai ƴan uwansu ne suka yi karatun, tunda suna yara ko da manzon Allah ya bar duniya. To wanda suka zauna gaban manzon Allah masu suka kwankwadi ilimi, to wannan magana su tana zama hujja, amma da sharadin kada ta saba wa nassin alqur'ani ko sunna, kuma kada ta saba ma wani sahabi daban. Idan ta saba ma wani sahabi daban, to za a auna maganar su biyun, wacce ta fi rinjayi, sai a rinjayi da ita. to anan sai muka kasance nau'in hadisi nawa muka samu nau'in hadisi guda uku biyo mallan ya kawo mana su a cikin baiti daya kuma muka ratsa shi saboda yana mana akwai buƙatar mu sashi duk da zamu cin mishi a gaba dan baitin mallan yana cewa wa ma'udifa lin nabil marfu'u abinda aka raba shi zuwa ga annabi ya zama mai marfu'i wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u abinda ya tsaya daga kan tabi'i shine hadisi maqtu'i to sai muka ƙara wanda ya tike zuwa ga sahabi shi kuma shine mai al mawquf to hadisi marfu'i shine wanda aka jingina zuwa ga annabi haka zabu koma mu kalli sharuddan sa in ya cika sharuddan ta ya zama sahihi abinda ya tsaya daga kan sahabi to ko da ya zama marfu'u hukman wanda muka ambata ko ya zama kuma mawqufi wanda ya tsaya daga kansa to in marfu'i ne hukman kaga karbabbe ne in ya cika sharuddan na inganci in kuma ya tsaya daga kan sahabin to wa'ancan sharudda guda uku ne za su yi aiki wanda muka ambata an gane shi kuma hadisi maqtu'i wanda ya tsaya daga kan tabi'i abinda yayo kasa shi ma idan ya ce mina sunnati to in yana nufin sunnar annabi ya zama da'ifi yana nufin sunnar sahabi ana buƙatar ya cika waɗancan sharudda guda uku sahabin da ya fada ya zama yana cikin fuqaha'u ya zama kuma bai saba ma wani nasi ba ya zama kuma bai saba wa maganar wani sahabi idan kuma maganar sa ce shi karan kansa shi tabi'in ko kuma maganar sa ce wanda ya faɗa maganar tabi'i ne ko ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina to ita ma maganar sa ba ta zama hujja yankakkiya dole sai ya auna ta da ka'idodi na shari'a to da wannan zan ce abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah